To gaskiya abin damuwa ne ake kasar da take da albarkatun man fetur kuma take da yawan jama'a kuma take da hanyoyin haraji masu kima wannan irin kaso yana tafiya wajen biyan bashi saboda irin basussukan da aka ciro da kuma yawan kuɗin ruwansu kuma idan ka auna ko a kasafin kuɗi na 2020 za ka iske cewa kuɗin ruwa wanda za a biya ya fi yawan kuɗaɗen manyan ayyuka abinda ake cewa capital project. To ka ga ashe idan aka samu wannan yanayi yawan kuɗin da ake biyan kuɗin ruwa ya ci manyan ayyuka to ka ga ba ƙaramin lalura ba ne ga tattalin arzikin da yake fama da jiɗi wajen tafiyar da shi kuma ya ɗauki lokaci mai tsawo da wannan jiɗi sannan kuma akwai shirye-shiryen ci wasu basussukan wanda girman kuɗaɗen da ake biya wajen biyan kuɗin ruwan nan zai sake ƙaruwa sannan kuma ya ci gaba da wawure gaba ɗaya kuɗaɗen da ƙasar take samarwa a cikin ƙasar kuma ya rinka tafiya wurin waɗannan hukumomi.
To Haji Shehu, wannan bayani da Bankin Nahiyar Ƙasashen Afirka ya fitar kan basussukan Najeriya na zuwa ne kuma a daidai lokacin da hukumomin ƙasar ke ƙoƙarin ci wasu basussukan, kamar ya kake kallon wannan kuma?
To na farko dai yanda muke kallon sa ba wani ba shi ba shi ba matsala bane a yanda yake, amma kuɗaɗen ruwan da irin basussukan da ake za a ciwo masu kuɗaɗen ruwan wanda zai iya ninkawa to shi ne babban matsala, amma a irin bayanan da aka samu na irin waɗannan basussuka ne wanda suke da wani lokaci da ake cewa moratorium term, wato kamar an ciwo su to kuɗin ruwan ba yanzu nan za a fara biyan kuɗin babalantana kuɗin ruwan. To kaga irin waɗannan idan za a samu su domin jiɗin tattalin arzikin yana da yawa sannan kuma kuɗaɗen da ƙasar take samarwa ya yi kaɗan ya tafiyar da girman tattalin arzikin ƙasar, saboda haka ake buƙatar waɗannan basussuka. Sai dai abin da za mu yi kira shi ne irin waɗannan basussukan da za a samu su to ai kokari a samu su a hukumomi da ba sa sa kuɗin ruwa kamar irin waɗannan instrument wato kuɗaɗen da ake samu na bankunan Islama ko kuma waɗanda ƙasashe suka sa waɗanda ba su da kuɗaɗen ruwa mai yawa sannan kuma za a ɗauki lokaci mai tsawo kafin a bincike su sannan kuma za a sa su a harkokin da za su juya tattalin arzikin ƙasa. To idan aka yi haka to laluran zai zama ya ɗan sauki kaɗan, amma kowane irin yanayi ake ciki zama da bashi bai kai zama ba bashi ba.
To kamar ayyuka cewa kenan wannan gargaɗi ne Bankin Nahiyar Ƙasashen Afirka yake wa hukumomin Najeriya ko kuɗi?
Wannan kiraye-kiraye ne na gaskiya saboda su ke da alƙaluman da ake karɓar basussuka kuma su suka san irin girman da tattalin arzikin Najeriya yake da shi kuma suka san irin gudunmuwan da wannan kuɗaɗe da Najeriya suke sawa a cikin wannan banki da kuma irin kuɗaɗen da suke samarwa. Saboda haka waɗannan abubuwa suna da kyau a tattalin arzikin ƙasa sannan kuma irin waɗannan bayanai ba kyau a ɓoye su, saboda in an ɓoye su ma ba yi da amfani matakan a yau kuma ba zai mata amfani a gobe ba. Sai dai kullum idan an samar da irin waɗannan bayanai to idan mahukunta sun kalli bayanan to sai kuma a fitar da tsarurruka waɗanda za su yi daidai da abin da ake buƙata kuma za su rage hasashen rigingimu ko kuma wahalar da ake ganin matattalin arziki a nan gaba kaɗan.
Matsalolin Najeriya ta san su kashi-kashi babban, za mu ba watanni ba kada barun fanfo, babu titinan mota masu kyau na shan daji kuma ga shi ɓarayi sun wata sanda katu. Kana gana ana can hanci ana ta can zalin,
ba ta ba ta bai ba ko a jinaga.